أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yawmuna 25 ga watan Shawwal 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 5 ga watan 5/2024 miladiya. Muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaqa. A wannan kuma shine darasin mu na 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka, muna cikin kitabus sala. Yau za mu tashi باب جامعون ماذا تجبو يوا ما ليش باب جامعون بابي وندي كي يا تترى ما أنا وندي يجمي يعني أنا بيجمي يا جماعة حكمتي حكمتي دبان دبان وانا سكشة في سلا تين دبزي أوكو وندي بيمشي بابي بابي كذا أشيني يا بابو استقبال إبلا بابو كذا بابو كذا بابو كذا بابو To yanzu kuma hadisai ne mabambanta juna waɗanda suke magana akan mawdu'ai daban-daban, amma dai dukan a cikin me a cikin sallah. To da yesu daban yace babu kaza babu kaza, sai ya kutse su kawai, sai yace babun jami'u, babe wanda ya tattara hukunci hukunci da dama. An fahimta ko? Na'am. To malamin da muke bin sharhin shi yake cewa ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاه ما لم يامبتا a cikin wannan babin wadansu nau'uka da dama daga cikin ayyukan sallah malice fara'aitu an aj'ala kullu naw'in tahta babin shi malami shari kenan sai yace sai naga ya kamata in sanya kowane nau'i a ƙarƙashin babi. Ana fahimta ko? Abdullah al-Bassam kine mai sharhin sai ya ce tunda shi malamin ya ce jami shi yanzu ya ƙare kawai hadisin zai ta zubowa. To shi malamin ya ce to shi ya ga cewa ya kamata ya sanya kulla nau'in kowane nau'i tahta babin a ƙarƙashin babi yubayyinu maqsudaha wanda yake bayyana abin da shi hadisin yake ne. Kaga zuwa dama ne a gare mu shi malamin ya bawo ba ko? Kuma kowane hadisin aka zo farkon shi in yace babu kaza sai ka rubuta farkon hadisin. An gane? Anan kin shi malamin tunda ya game su shikenan an shi ya kare na shi. Kawai kawa zai ta yi. Amma shi malamin hadisan zai bi su ba jami bane malai. Shi kuma zai dauko su kowannan kuma zai mishi zai farrada shi a kasan tarjuma guda ta musamman. In hadisi biyu ne masu ma'ana guda biyu, sai ya hade su, sai ya magana da su akan babi kaza. An bayyanta shine kene yake cewa yubayyinu maqsudaha, dan ya bayyana manufar wannan hadisi. Wa yushiru ila al-ma'na al-murad minha, kuma zai yi nuni shi wannan baban da zamanin zai sa, zai nuna abinda hadisin yake nihi, kuma yayi nuni zuwa ga ma'anar hadisin duka cikin mi a cikin baban da shi malan zai yi. An gane? Sai ya ce waliza, dan haka fa inni qaddamtu hadisa Anas, lalle ni na gabatar da hadisin Anas, fi sujudi ala taubi min al-harri, wanda yake bayani akan yin sujada akan tufa saboda zafin rana. Hadisin nan a gaba za mu iske shi. To ya gabato da wannan hadisin li yakuna ma'a hadisi Abi Huraira, dan ya hada su tare da hadisin Abu Huraira, wanda shi kuma hadisin Abi Huraira shine idza shtadda al-harru fa abridu bis sala, idan zahi ya tsananta to ku sanya ya sallah. Kaga idan cin zahi ne ake ko, to kuma wancan hadisin nana sai na zance ne shi ma zahi ne, ka zo yin sujada kasa ta gasu, to ya za a yi? Kaga duk suna zance ne akan zahin rana. Da haka malai ce sai ya gabato hadisin Anas, sai ya hada shi da hadisin Abu Huraira. Saboda mi? Saboda suna magana akan abu guda. An gane ko? Malai ce litanasubihima, saboda dacewansu. Ma anna al-muallif, tare da cewa shi malam wanda ya wallafa littafin Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi, shi fassala bainahuma, shi ya rabe tsakankanin su bi hadithaini, da hadisai guda biyu. Sai kaga hadisin Abi Huraira hadisin biyu su zo, tuka hadisin Anas ya zo. To amma yanzu tunda ya ce zai babi, dan haka zai janyo wannan, sai ya gama shi da wannan. An gane ko? Yace ghayra muta ghayra munasibain lahumma, wanda su wadannan hadisan guda biyu da malai san ya tsinkar wadannan hadisan guda biyu, ba su da alaka da su wadannan hadisan guda biyu. An bayyana wannan kina, dan haka cikin karatun wannan baban wani hadisin in aka zo kan shi, to ko ana ku ba shirin bane musamman anan kin, in muka zo hadisin Abu Huraira muka kare shi, to za ku tsallake hadisi biyu, sai ku je can sai mu yi shi, kuma sai a dawo, kuma sai a ci gaba. An gane ko? Na'am, kuma ka zo wurin dai abin zai yi ittida'i insha Allah. Malai ce babun tahiyyatul masjid, ko kuma babu tahiyyatul masjid, ko babun tahiyyatul masjid, wani babe wanda ke bayani akan tahiyyatul masjid. Kuma nake yi da tahiyyatul masjid ma'ana gaisuwa ta masallaci. Me ya ma'ana gaisuwa ta masallaci? Rako'i guda biyu wanda mutum zai yi yayin da ya shigo masallaci. Ana ku wani babu wannan babin ko? To sai ku dora shi a saman hadisin. Ko akwai naku? Akwai babu. To haka hadisin kowanne sai ya mishi tarjuma. To wannan ba karamin fa'ida bace. An fahimta? Yawwa. Malai ce al-hadisu sabi'u ba'da al-mi'a, عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأن حديث أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم في salatul musafirin. Hadisin dai muttafaqun alaihi ne. A hadisin Abi Qatada al-Ansari, a hadisin Abi Qatada al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu, ya dala tabbata a gare shi, kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahadukumul masjida, idan dayanku ya shigo masallaci, fala yajlis, to kada ya zauna, hatta yusalli ya raka'ataini, har sai ya sallaci rukoyi guda biyu. A wannan hadisin ga dai abin da yake nunawa, akwai wani wanda ake kiran shi Sulaik al-Ghatafani, ya shigo masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar Juma'a, yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin khutba, da ya shigo sai ya zamna. Manzo ya ce mishi ka sallaci salloli guda biyu, raka'a guda biyu? Ya ce a'a. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi umarnin cewa ya tashi ya zo da waɗannan rakoi guda biyu, tahiyatul masjid kenan. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labarin cewa lalle su waɗannan masallatayya suna da alfarma, suna da daraja, don haka yana daga haƙƙi mutum idan ya shigo masallaci to ya gabatar da mai gaisuwa, shine ya gudanar da waɗannan ko ya bayar da waɗannan a rakoi guda biyu. To wannan shi abin da hadisi yake nuna, kuma mu ai wazi ne ko a hili yake. To kasancewar lokutan da mutum zai shigo masallaci lokuta ne mabambanta juna. Akwai lokutan da a shari'a an hana mu yin sallah, an hana mu yin lafila, nafila a cikinsu. To yaya lamarin zai kasance? To shi ne za mu karanta, za mu ga saɓanin malamai a kan wannan mas'ala. Na farko, malamai sun yi saɓani a kan halaccin yin salloli waɗanda ake kiransu zawatul asba, salloli waɗanda suke ma'abuta sabin ba. Kun san nafila kala biyu shi ko? Akwai nafilan da ba ta da sababi, kawai yanzu na ɗarmi niyya kawai zan yi sallah nafila a kaza wanda babu iyaka. Ina da wannan dama ko? Yawwa. To kuma akwai sallolin da suke da sababi, kamar ita wannan sallar idan mutum ya shigo tahiyatul masjid, kaga yi tana daga cikin zawatul asba, miye sababinta? Shigowa masallaci. Haka nan kamar sallan kusufi, kisifewar rana ko kisifewar wata, ko suna da sababi, miye sababinsu wannan kisifewan? An gane. Haka nan da sallar gawa, miye sababinta? Wannan mutumin da ya rasu. Da haka nan ramuwar sallar da ta faucewa mutum, kuma tana da sababi, me sababin mantuwan da kai lokacin da ka tuna? An gane ko? To malamai sun yi sabani akan halaccin yin irin waɗannan sallolin wanda ake kiransu zawatul asbab a cikin auqatul nahyi, a lokutan da aka yi hali. A mazhabar Hanafiya, Abu Hanifa da Imam Malik da Ahmad bin Hanbal sun tafi akan baya halitta mutum yayi nafila a waɗannan lokuta da aka hana yin nafila, ko da ku zawatul asbab. Sun kafa hujja da hadisan hani, kaman hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams, hatta tatlu ash-shams, babu sallah ta nafila kenan bayan al-fijri, bayan sallar asuba har sai rana ta fito. Haka nan wala salata ba'da al-asr, babu sallah ta nafila, ka kirkiri sallah kawai bayan sallar asr ta nafila, babu hatta taghiba ash-shamsu har sai rana ta fada. Kaga wannan ana kiran su mi awqatun nahyi, lokutan da a shari'a an hana mai nafila a cikinsu. Haka nan da hadisin shi wannan hadisi da wanda ya gabata, Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi, mana hadisi ne mutafakun alaihi, cewa babu sallah bayan sallah asuba sai rana ta huto, babu sallah bayan la'asar sai rana ta fada. Haka nan da hadisin da manzo yake cewa salasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna, sai daga cikin sabai yake cewa akwai waɗansu lokuta guda uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mu mu yi sallah cikin su, wa an naqbura fihinna mautana, kuma mu binne matattunmu a lokacin, shine lokacin da rana ta wuto ta yi ɓauri, satun da ba ta da zahin nan. wanda ido ma na iya kallanta ta hutun nan haka da farko to an hana ayi nafila har sai ta dan daga haka nan lokacin da rana ta zo tsakiyar sama check baya halitta ayi nafila sai ta gusa an gane ku da kuma lokacin da rana ta zo sai wannan baukin na fadawa za ga kaskon ranan gashi nan da zafinta da wannan kaifin wato hasken nata wanda zai ana kalle ta za ka ganta kuru-kuru ga tatar ta kusa wadawa shi ma wannan lokacin an hana yin sallah ta nafila an hana yin sallah to waɗannan su ne auqatun nahyi lokutan da a shari'a aka hana mutum ya yi nafila an gane ko to shi ne malamai suke saɓani akan halarcin yin sallah masu sababi shin za a yi ko ba a yi ba to da Abu Hanifa da Imam Malik da Ahmad bin Hanbal suka ce ba za a yi ba saboda me waɗannan hadisan da muka ambata an hana an gane ko amma Imam Shafi'i Allah ji kanshi da gafara da waɗansu gungu daga cikin malamai sun tayi akan yin halaccin zawatul asbab ba tare da wukar hanci ba zawatul asbab nafilar da ba haka ba kawai kake kirkire ta sababi ne yasa bayan la'asar na shigo masallaci to babu laifi in yi ita wannan sallar saboda wato mabuciya sababi ne kuma wannan kauli an samo shi daga wata ruwaya daga Imam Ahmad kuma Imam Ahmad an samu ruwaya biyu a gare shi akwai al-manu kuma akwai al-jawaz kuma wannan kaulin shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cewa idan zawatul asbab ne babu lahi ayisu a cikin auqatin nahyi an gane ko sun kafa hujja da shi wannan hadisi na wannan babin idan ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zamna sai ya sallaci rakoi guda ne ba tare da an ce kallon zuwa ga cewa an lokaci banda lokaci kaza banda lokaci kaza hakanan sun kafa hujja da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mannama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dhakarahu duk mutumin da yayi barci game da witrin shi ko ya manta to ya sallace shi lokacin da ya tuna kaman ai an bude kawai daga ka tuna sallata shi kaga shi wannan yana daga cikin me zawatul asbab ko ai sababi ne an gane ko haka nan da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kaga rana da wata ayoyi daga cikin ayoyin Allah fa idza ra'aytumuhuma idan kun gansu su waɗannan kin guda biyu sun kisfe an samu rana ta kama wata ko wata ya kama rana an gane ko fasallu a wani hadisi wanda ya ce ku fantsama ku zabura zuwa ga sallah fafza'u ila sallah kaga umurni ne yin sallan wannan wajibi ne ko nafila ne nafila ce to kallo zuwa ga waɗannan dalilan kenan suna nuna cewa idan sallar ma'abuciyar micece sababi ne babu lahi a yi su ami a cikin auqatun nahyi Ibn Taymiyyah Allah ji kanshi da gafara yake cewa da farkon al'amari yayi tawakkufi akan yin salloli na nafila ma'abuta sababi a lokutan hani saboda kallo da hadisi yana kallon hujjojin wanda suka hana an gane ko amma yace bayan yayi bincike sai ya samu cewa mafi yawan hadisan da waɗanda suka hana yin sallah masu sababi a lokacin hani amma hadisi ya zama da ifi ko hadisin ya inganta amma an kafa hujja da ba wuri shi ba an gane ko kenan dan haka dai a ƙarshen zance wannan masalar shine cewa babu laifi mutum ya sallaci salloli waɗanda suke da sababi kamar tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci ko da bayan la'asar ne ko da bayan an kare sallar asuba ne kayan rana ta hudu ta hutu babu laifi an gane ko sai dai waɗansu malamai sun ce abin da yafi idan waɗancan lokuta ne wanda hanin ya fi ƙarfi, dama hanin kalabi ne, hanin da ya fi ƙarfi idan rana ta yi ɓau kafin ta ɗagan nan, ko ta yi tsakiya kafin ta gusa, ko ta kai faɗuwa kafin ta faɗa nan, to a nan hanin ya fi ƙarfi. Suka ce to in kama irin waɗannan wurare ne, kuma lokutan ɗan kaɗan ne, da za ka haƙura sai ka bari in rana hatta faɗa, duk bai wuce minti 10-15 in ya yi wa kenan. Ranar ta tsaya daga tsakiyar sama ba ta wuce minti 4-5-6 ta gushe. Kenan suka ce irin waɗannan wurare, to su mutum ya yi haƙuri kai ya yi har sai su gushe, saboda lokacinsu kaɗan ne tukwana ya yi. To wannan shi ya fi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Malice ma yi hazo min alhadis, irin ababen da za a fa’idantu da su a cikin wannan hadisi. Abu na farko, wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin ga mutumin da ya shiga masallaci ya yi waɗannan nafiloli ko rakoi guda biyu, tahiyyatul masjid kenan. Hadisi yana nuna shar'anta wannan. An gane? Zahiriya sun ce akan cewa yin hakan wajibi ne. Wajibi ne in ka shigo kai, saboda zahirin hadisin. Amma jumhurin malamai sun ce akan cewa mustahabbi ne, sunna ne. An gane ko? Wannan kuma shi ne wato ya fi ƙarfi cewa an so kai, mustahabbi ne. Fa’ida ta biyu a cikin wannan hadisin, wannan rakoyi guda biyu an shar'antawa wanda ya shigo masallaci a kowane lokaci, ko da ku lokacin da aka hana ne, kamar da bayani ya gabata. Fa’ida ta uku, an so mutum ya yi arwalla yayin da zai shiga masallaci, mustahabbi ne. Mustahabbi ne yayin da za ka shigo masallaci ka yi arwalla, saboda kada waɗannan abinda aka yi umarni na ɗaunar kwai guda biyu su ɓauce maka. An gane ko? Wani a wajen wa? A wajen jumhur kenan ko? In a wajen zahiriya ne ha, wajibi ne in za ka yi shigo masallaci ka yi mi? Ka yi arwalla. Tunda ma la yutimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Duk abinda wato wajibi baya cika sai da shi, to shi wani abu mai zai zamanto, shi zai zama wajibi ne. Idan rakoi guda biyu na tahiyyatul masjid wajibi ne, to yayin da zaka shigo masallaci ka yi arwalla wajibi ne, saboda ba a yin sallan hidi arwalla. To amma a wajen jumhur, tunda mustahabbi ne, to yin arwallan ma menene? Shi ma mustahabbi ne. An gane ko? Abu na uku a cikin wannan fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin, malamai sun kayyade wato idan mutum ya shigo masallaci kar ya zauna sai ya rakoi guda biyu, wannan an togace ɗakin Allah ko kuma masallacin a ɗakin Allah mai alfarma. Wato shi anan yin dawafi shine tahiyyatul masjid din shi. Eh, bakka shigowa ka shigaltu da me? Tahiyyatul masjid. Me za kai kana zuwa kawai za ka je ka fara dawafi ne. Sai in a ce mutum ko ba shi da lahiya, dawafin yana tsananta a gare shi, to shi anan baya halitta ya zauna sai ya yi sai ya rakoi so guda biyu, sai su tashi daga dawafi sai su koma mai rakoi guda biyu. Amma an ba wannan ba, duk wani masallaci na duniya zaka shiga, to lalle ne kafin ka zauna kai mai wannan rakoi guda biyu istihbaban. Amma in ka aba ce, to kawai kai tsaye dawafi zaka je ka kamaye. A wannan shi ne hadisi na farko. Sai malai ya ce babu nahyi anil kalami fi salati. Shi wannan shi ko sai ku anwana sai ku sa wannan tarjuma. Babu nahyi anil kalami fi salati. Al hadithu thaminu ba'da al mi'a an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahiba وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم في المساجد. يا وانا حديثة كنا مالا ياسا مشي بابي تيوا بابا دكي بياني أكان وتوحانا مغانا أتكين سنة. أنغانيكم kenan hadisin ko baban da yake bayanin haramta magana a cikin sallah. shine hadisi na 108 hadisin Zaid bin Arqam ya dala tabbata a gare shi kale yace kunna natakallamu fi sala ai mun kasance muna yin magana a cikin sallah sai yace yukallimu ar-rajulu minna sahiba ɗaya daga cikin mu yakan yi wa abokin shi magana wa huwa ila janbihi yana gehen shi ko daman shi ko hagun shi ko hagunkin shi fi sala a cikin sallah dan haka ake idan aka zo sallah ana magana an gane to amma maganar fa ba hira ba magana ta bukata magana ta bukata kowa ne dan gyara ko shi ne magana ce za a yi ba haka ba kawai wannan kawai da ka zo ka ce to ya kasuwan yau a to kaza a kama a ba irin wannan ake nema kowa zo a rika hiran zuwa gona ko wajen ma'aikata ko waye a ciki su rika tattauna a cikin sallah ba wannan ake nema ana nihin ta bukata misali su kamar irin wannan karatuka da muke yi aka wani nau'i ne na bautar Allah muke yi ko ana magana ko ba a yi ana magana sai ka ce a ramu wannan kalamin naka sai ka rubuta ka yi magana ko ba kai ba to amma yanzu kaga ai ba daidai ba ne mutum ya zo sun hira su rika yi su kaga ba sai ba an fahimta to misali shi a sallah a wancan lokacin kamar da yanzu ana wani karatu yanda kowa zai yi shiru saurare yake saurare na fahimta baya magana an ga an yi magana sai da me sai da bukata to su ma can da sallar a farkon da a musulunci haka take eh za a zo a tsaya ana sallah kun wani bukata ya kama ce kai rana din da dan janyo tagan nan har a cikin sallah sai ya janyo a ci gaba to da suna yi yace hatta nazalat har lokacin da wannan ayar ta sabko hafizu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna qanitina to male ce kalmal qanitina a larabci lil qunut iddatu ma'ani ita kalmal qunut an gane ko tana da ma'anoni da dama a harshen larabci tana daukar ma'anan atta'a biyayya tana daukar ma'anan khushu'i kaskantar da kai tana daukar ma'anan addu'a ita kanitin kanan qunutkin tana daukar ma'ana tulul qiyam tsayuwa mai tsawo ana dau mai shime shi wannan qunut ne kenan bin Allah kaskantar da kai yin addu'a duka wannan qunut ne kuma wasukut yin shiru shi ma qunut ne an gane ko to malaka cewa huwal murad huna wannan na karshen as-sukut shine ake nihi ana a wannan ayar wa qumu lillahi qanitina ma'ana ku tsaya ga Allah kuna masu shiru kenan malaka wallahu fi qawlihi anil kalami kenan can kaga a cikin shi anil kalam wani hina anil kalam ko sai aka hana mu game da zance shi al kalam din sai ya zo da mi alif wallam to wannan alif wallam mane ce lil ahad ce me ma'ana lil ahad ma'ana zancen da aka san shi an abace shi a baya to yanzu shine ake magana akan shi ba ce ba can na takallamu muna magana to wannan kalam kin da suke yi ita ce nuhina anil kalami malace iz yuqsadu bi al kalamu alladhi kanu yata'addasuna bihi zancen da suke magana shine aka hana su an gane ko yawa kenan dai wannan hadisin yazo yana hana magana a cikin sallah haramun ne ko wani abu sananne ne ko ya yanzu kowa ya sani inda ba mutumin da yayi nisa da karatuka ba to da wahala zaka ga bai san wannan hukuncin ba to akan wannan malamai sun yi sabani da farko malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i duka sun hada akan cewa duk mutumin da yayi sallah ma'ana yayi magana da gangam a cikin sallah ba magana ta gyarar sallah ba sallar shi ta lalace duk wanda ya magana ijma'in malami ne, duk wanda ya magana da gangam a cikin sallah ba maganar gyaran sallah ba, kuma yana da sanin cewa haramun ne yin magana a cikin sallah, to sallar shi ta lalace. Wannan ijma'i ne. To a ina suka saba? Sun yi sabani ga asahi. Mutumin da yana sallah sai mance yana sallah, sai ya magana, sai ya tuna, sai ya kame. Sallar shi ta lalace ko ba ta lalace ba? Sun yi sabani. An gane ko? Wal jahilu, da mutumin da bai san hukuncin ba, hakan ya samu wannan ko? Kuje kasance sabon musulunta ne, bai san ba cewa a sallah ba a magana. Shikenan sai ya magana a sallah. Sallar shi ta lalace ko ba ta lalace ba? Sun yi sabani. Wal mukri, da mutumin da aka tilasta mishi yana sallah, to dole sai kai magana. Ce kuwa shauɗa mishi wani bulala da ƙarfi dai a sa shi ya magana. Kuma sai ya magana. Anan ta lalace kuma ta lalace ba, sun yi sabani. Haka nan anna'im, mutumin da yake barci, kana sallah kuma kai barci, amma ba barcin da yake warware alwala ba. Saboda in kai barci mai nisa har da shinkori da su aine ne, alwalan ma ta warware bare ni. Bare ita sallah. Kamar da dan gangan nan kana tsaya ko kana zaune kayan ayi sallama, kawai sai kai magana, sai ka zabar ka tashi. To ta lalace koko. Shi ma wannan sun yi sabani. Suka ce wal muhazzir lidarir, mutumin da ya ga makaho, misali gashi nan kana sallah a gaban ka makaho yana ta gauri wage girami zai fada ciki, sai kace kai makaho gaban ka rami yo baya, to sallah ta lalace ko zai ci? Misali ya raka'a biyu ne, kuma shi kuma sallar mai raka'a huɗu ce, zai ci gaba koko sallar ta lalace? Shi wannan sun yi sabani. Haka nan ga mutumin da ya magana saboda maslahar sallah. To na farko mazhabar Hanabila, Ahmad bin Hanbal kenan, wannan mazhabar ta tahi akan cewa sallah ta lalace ga dukkan waɗannan abubuwan da aka zana. Dan mutumin da ya magana a cikin sallah mantuwa ne yayi, bai san hukunci ba, tilasta mishi akai, yana barci ne, koko zai gaya ma wani ne, ko wani yaro zai kama wuta kace kaiwa ne jan yaron nan, misali da irin wannan, suka ce gaba ɗaya kowanne ɗaya daga cikin mutum yayi sallar ta lalace. Sun kafa hujja da wannan hadisin da yake tare da mu ko, cewa wani hina anil kalami, daga wannan hadisin yana haramta mi hainin magana a cikin sallah. To duk mutumin da ya magana a cikin sallah, to sallar shi ta lalace. Suka ce domin shi annahu yaqtadil fasad, shi hanin yana hukumta mi lalacewa. An gane ko? Da kuma hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi, sabai ɗaya daga cikin sabai yake cewa kunna nusallimu alayka fi salati, sai ga manzon sallallahu alaihi wasallam, da farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah, sai suka ce mishi assalamu alayka, sai ce wa alaikum assalam, kuma ya shiga bada sallah. Wannan kafin wato hijira kenan, bayan kafin hijira zuwa ga Habasha, da bayan suna can, bayan sun dawo daga hijiran Habasha, to yanzu in suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama a cikin sallah sai ki karba, to shi ne suka ce mishi kunna nusallimu alayka fi salati fataruddu alaina, suka ce na sallar sama mu abinda muka saba can da mun kasance muna yi maka sallama a cikin sallah kuma ka maida mana, to yanzu kuma muna maka sallama sai ka kyale mu baka maidawa. Qala, sai yace inna fi salati la shughlan, yace ai a cikin sallah ma'ana akwai aiki waɗanda suke masu muhimmanci, waɗanda suke wanda ya kamata bawa ya shagaltu da su na ganawa da Allah sama da wani abin da ba aikin sallah ba. To suka ce wannan aiki yana kenan baya halitta mutum ya yi magana ami a cikin sallah. Wannan mazhaba ce ta a Hanabila. Sai imamani, Imamu Malik da Imamu Shafi'i sun tafi akan ingancin sallan mutumin da yayi magana yana mai jahilci. Mutum ne yana sallah bai san ba cewa yin magana a sallah bai halitta ba, kawai sai yayi magana aka ce ba a yi malam sai ya fasa, to sallar shi ta inganta kawai ya kammala. An gane ko? Suka ce ko mutumin da ya manta yana cikin sallah, kana cikin sallah ya kamanta sallah kake sai kai magana sai ka tuno kana sallah, to sallah ba sallah sai ka ci gaba. Suka ce ko mutumin da ya zaci cewa sallah ta cika kawai sai sallama ya kama hira, sai kuma aka fadakar da shi ko ya gane cewa sallah ba ta cika ba, to zai dawo yayi ya gina sallar daga inda ya tsaya ya ci gaba. Sai dai kawai me zai yi, mana me zai aiki anan wancan hukumcin da muka dauka a cikin mi babu sujudi sahwi. An gane ko? Suka ce duk daya ne zancen da mutumin da yayi, mutumin kenan wanda yayi wannan magana a cikin lamarin sallah ne ko ba a cikin lamarin sallah bane, kuma duk daya ne wanda yayi magana limami ne ko mai bin liman ne, sallar ta cika ko bata cika ba, in dai kai magana akan waɗannan abubuwan ko jahilci ko mantuwa ko kana da sallar ta cika bata cika ba sallar ka tayi, zaka gina farkon sallar da ƙarshen ta sai kai abin da ya kama ka kabli ko bane. An gane ko? Yawwa. Hakanan imamani kenan, imamu Malik da imamu Shafi sun ce akan cewa sallah bata yanke ba, kenan kamar da muka gani sallah bata yankewa da yin magana dan jahilci ko dan mantuwa ko dan fatakarwa wa wani abu mumuna zai afku, muka ce kamar mukawo zai fada rami ka ce mishi kauce da sauransu. Ga mutumin da yayi magana dan maslahar sallah bayan kenan yayi sallama, sun ce kenan akan cewa sallah ta cika kawai, kuma wannan kin halau an rawaici irin shi wata ruwaya ta biyu daga Imam Ahmad, kuma wannan shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. An gane ko? Cewa duk waɗannan abubuwan da aka zana in mutum yayi su a cikin sallah, in dai akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne sallar shi tana nan ba ta lalace. Ana fahimta? Kaga idan maganganu ne a hujjojin da suka kafa hujja, hujjoji ne masu ƙarfi kuma bayanin su a shiri yake. Na farko dai akwai hadisin zuriya da yini, in kuna tare da shi wancan karatun da muka yi wajen darasi biyu akan shi wanda yake zance akan sahwu, a cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana, zuriya da yini yayi magana, Abubakar yayi magana, Umar yayi magana, mutanen da suka fita masu gaugawa sun fita suna ta tadi akan hanya, an rage sallah an rage sallah ko ba ka ba, amma da aka dawo sabo aka sake wannan kin aka kammala ta aka yi sujada bayan sallama. An gane ko? A wannan dalili ne cewa kenan maganar ta lalata sallah kuma ta lalata ta ba, mata lalata ta ba. Hakanan da hadisin da Imam Muslim ya rawaita daga Muawiya dan Hakam yake cewa baina ana usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace yayin da na kasance ina yin sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, iz atasa rajulun min alqawmi, sai wani daga cikin mutane sai yayi atisha, fa qultu sai nace yarhamukallah, Allah ya rahmshe ka, kamar da suna tukaran jargo, sai yace faramani alqawmu bi absarihim, sai mutane aka harka harare na harka yani kuma ana sallah kana magana, sai ce fa qultu sai na ce wa sakulahu, yace katir, yace ma sha'anukum tanzuruna, yace me lamarin kuna ta kalluna kun sa mu ido, faja'alu yadribuna bi aidihim, sai suke bugun cinyukan su a wata ruwaya da hannayen su suna bubbugayen cewa an hana an hana. Yace falamma ra'aytuhum, lokacin da naga yusammituni, mana tana son su sa in shuru ne saboda ya ce ya ramuka Allah ko da aka kale shi, yace kuma wa takulahu tur, idan yana cikin sallah ya faɗa haka, amma shi bai san ba mi su sun san shi da yana jin tsarin da ne ana sallah in yanayin ya kama ana magana, to ashe dalili wani hujja ta zo ta yi mi ta hana magana a cikin sallah, shi tsamanin hanyar zana wancan tsarin ne to lokacin da ya fahimci cewa suna so sai su shuru ne yace lakin ni sakattu yace he dai ni nayi shuru falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da sallallahu alaihi wasallama ya sallama a wata ruwaya yake cewa tunda nake ban taba ganin wani malami mai karantawa kamar mai kawo karantawa kamar sallallahu alaihi wasallama bai hantare ni ba bai harare ni ba bai ce ban kyauta ba bai kawo ga abin da yake qala sai mun zai ce inna hazihi salata yace kaga ita wannan sallan la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ai babu wani abin da yake inganta game daga maganar mutane yace mata yace mishi ko abin da yake ciki inna ma hiya at-takbiru wat-tasbihu wa qira'atu al-qur'an yazannu mishi irin abun da ake sallah an bayyana ko to shi malike ta ga nan falam ya amuru bil i'adati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sake to da sallar ta lalace ta zai wani ka tashi ka sake sallar ka kai magana cikin sallar kaga hujjar wanda suka ce sallah bata lalace ba idan kai magana akan jahilci baka san ba cewa magana an haramta sallar ka tayi sallar ka tayi haka nan da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi an yi rangume wa al'umma ta abinda suka yi kuskure suka yi mantuwa da abinda aka ci na samu an yi rangume an gane ko to in ka manta kana sallah he ka mance kai magana sai ka tuno ko sai ka kame sallah ka tayi an gane ko kina da gona da sino da suke masu karfin hujja akan cewa sallah bata lalace ba kuma shi wannan hadisin wanda suke cewa sallah ta lalace suka kafa hujja da su dukan su ana fassara su ne akan me mutumin da yayi magana da gangan a cikin sallah kuma ya san haramcin sai yayi shine ake magana akan shi an gane matsalar hadisan da suka yi hani to mutumin da ya san cewa magana haramun ne a cikin sallah kuma sai maganan da gangan sallah ta yi ta lalace amma duk wanda ba wannan ba to sallah bata lalace sai ko malaman suka sake yin wani sabani game da annafhu busa a cikin sallah wani yana zuwa ko bai zuwa kana sallah wani abu ya zo sai ka bushe shi ko wani kwari ko wani abu da kama da haka magana ne kuma magana ba ce sallah ta lalace ko bata lalace ba hakanan da annahnaha gyaran murya sallah ta lalace ko bata lalace ba watta awu kamar mutum yayi in yana jin wani radadi haka saka ce irin da mutum nishi da zai tashi yace in zai tashi ko ala samu wasu musamman masu ciwon kafa in za su yi mutum ya tashi sai ka yi dan kara kada ya yi nishi wal anin shi ma da wani ma'ana nishi ne na jin radadi yace kusan da shi da ta'awu kusan ma'ana suna wal intihab da kuka wani yakan karanta ayoyi su mai tasiri yana karanta qur'ani haka gina a cikin sallah yana kuka to yaya su waɗannan kin magana ne in ba magana bane to su suna bata sallah ko ba sa bata sallah to wannan shine malamai suka yi sabani akan shi a waɗansu daga cikin malamai suka tafi musamman abinda yake shahararre a mazhabar Hanabila da Shafi'iyya mazhabar Imam Ahmad da mazhabar Imam Shafi'i sun tafi akan cewa sallah tana baci idan mutum a cikin nishin da yayi an gane ko an samu harfa guda biyu a jere wanda suka fito fili aka gane su shine kenan idan tazama minhu harfain idan aka samu harfi guda biyu yace wai wai misali ko shi wannan wajen hudu ne ma to idan aka samu wannan ajire suka ce sallah ta yi mi sallah ta lalace
amma idan yayi wannan karan ba samu arafi biyu a jere kamar irin kuka dan jin tsoron Allah ko mutun yayi magyaran murya saboda bukata to mazhabar Hanabila ta amma da ambal cewa sallah bata baci ba an gane ko yawa kuma wannan shine zabin waɗansu daga cikin malume akan haka domin suka ce ba a kiyasin magana akan wannan an haka yi to rashin bacewan sallah game da wannan abubuwan da muka ambata ga Imam Malik da Imam Ahmad kuma sun kafa hujja da hadisin Ali bin Abi Talib da tabbata a gare shi yake cewa kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama madkhalan bil layli wan nahar yace akwai lokacin guda biyu da nake shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama da rana da kuma da dare yace fa iza dakhaltu alaihi fa huwa yusalli tanahnaha yace idan na shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah to yakan yin gyaran murya to amma shi wannan hadisin yana da dan rauni da ifin hadisi ne an gane ko sai wato kiran dai a takaice wannan gyaran murya bai bata sallah sai busa a cikin sallah ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da yake sallar kusufi yayi busa a cikin sallah an gane da haka Imam al-Hadisi yazo da Imam al-Bukhari yazo da wannan hadisin kuma mu'allaqan har ma yi mishi babu yace babun ma yajuzu min al-busaqi wan nafkhi fi salat baban da yake yin bayani akan halarcin yin tohi da busa a cikin sallah sai kawo waɗannan bayanai da haka dai waɗannan abubuwa duka wato ba sa fata sallah kuma duk wannan abun da muka zana kawai da malamin suka faɗa cewa ba magana bane magana ne aka hana a cikin sallah su waɗannan abun ba magana bane kuma ba sa cin karo da mi ayyukan sallah Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata cewa wato ita dai wannan mas'alar ta waɗannan abubuwan da muka zana irin su gyaran murya kuka irin su nishi da waye da sauransu yace waɗannan mas'alar duka idan ka kalle su kai bincike a kansu to za ka kasa su kashi uku sai yace fa hunaka al-kalimatu allati tadullu ala ma'anan fiha akwai kalmomin da su suna nuna ma'ana yace mislu yad da fam kace yad fam ka kalmomin harfa guda biyu ne ko suna da ma'ana wa ghairi zalika da kutankucin wannan yace hunaka kalimatun tadullu ala ma'anan fi ghairiha akwai wasu kalmomin da suna bada ma'ana amma a cikin wazansu kamar huruful jar yace misali an da min da fi da kutankucin wannan yace irin waɗannan nau'uka guda biyu na magana waɗanda suke nuni a harshen Larabci ma suna nuna ma'ana ne to malamai gabaki ɗaya sun yi ijma'i idan mutum ya faɗe su a sallah shi ta lalace sai dai da uzuri na shara mutum yana sallah ce an ko harafi biyu ne ko yace yad irin ko yace fi da sauransu sallar shi duk malamai sun yi jima'i cewa sallar ka tayi me ta lalace sai dai da wani uzuri na shari'a sai kuma kashi na biyu kenan ababan da a shar'ance ba magana bane amma kamar a urfin mu ana cewa mutum yayi magana kamar irin su cewa ko sauti ya wuto a ɗabi'ance kamar irin su kuka da sauransu da ire-iren waɗannan su waɗannan ba sa ɓata sallah domin su a halishen shari'a wannan ba magana bane ba sa ɓata sallah an gane ku irin su gyaran murya da sauransu sai yace kashi na uku na'am kenan dai wancan kenan irin su kuka da waye da sauransu kashi na uku shine gyaran murya wanda yake su ma waɗannan duka wato ba sa bata sallah. Shi kuma dai Sheikhul Islam din yake fada cewa abinda yake a fili cewa sallah tana bacewa idan mutum yayi dariya. Idan mutum ya kyakyace da dariya a cikin sallah, in kai mulmushi ba ke koyi ba. Dariya magana ne? Ai, a urfin wannan ba magana bane, ko? Harafi ya huto biyu sun bayyana ba su huto ba, harafi biyu dai bayyana. Kidan a wancan ga'idar da ta gabata ne, kidan ba ta bata sallah ko baka ba. To amma a kallo zuwa ga cewa shi dariya yana cin karo da ma'ana ko kuma wata manufa mafi girma ta sallah. An gane ko kicewa wal azharu anna salat tubtilu bil qahqaha. Sallah tana bacewa da kyakyata dariya idza kana fiha aswatun aliya. Idan akwai sauti wanda yake madaukaki tunafi khushu' alwajib fi salat. Kaga wannan ya cin karo da khushu'in da yake wajibi a cikin sallah. Ya irin sallah wanda ake ganawa da Allah kuma kazo kana kyakyata dariya. Kaga wannan ya cin karo da mi da wannan ke sallah. An gane ko? Yace wa fihi mina الاستخفاف والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاه a cikin shi akwai yin wasa da raina lamarin sallah domin duk yana cin karo da manufar sallah dan haka sallah tana bacewa da wannan ba dan wani abin dariya bane ba dan wani abin cewa magana bane a saboda wannan maqsudi ne aka yi mi aka ce yana bata sallah ibnul munzir yake cewa ajma'u ala anna dhahika yufsidu as-salah dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa dariya yana mi yana bata sallah ijma'i dalili ko ba dalili bane wannan dalili ne duk wannan malamai suna kawo su ne dan su kafa ma mutane hujja ka san a lamari ne da gobe ba abin da bai faruwa wani ya ga dama ya zo da wannan falsafar sai wannan muka cewa ai ana iya dariya a cikin sallah tunda ba ta cikin magana duk ka'idon da aka sa na cewa idan aka yi sallah za ta lalace ita dariya ba ta ci ita ba magana ba ci ba sai ya ga dama ya ce maka ma ita da gyara murya dide ne ko ba ka ba ta kuma ce ayi misali sai ce dide ne an gane ko to ba za a kwatanta su ba saboda mi manuhohin yin nasu shine bambanta su an gane ko yawa saboda shi dariya yana cin karo da lafadin sallah مالك ما يؤخذ من الحديث أبو بن زلمة فإذن تا أتكن وانا حديثي أبو نفركو چه وازن چه أتكن سلا حلقني أفركم مسلم چه قلقودم بكاتا كما دي مكب مكب يعني چه ونو قلقو ساوني بكاتا إكذا إكذا أفركم مسلم چه يم مغانا أسلا حلقني fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin haramta yin magana a cikin sallah bayan sabkar wannan ayar wa qumu lillahi qanitina haramun ne mutum ya magana a cikin sallah min al'amidi game da mutumin da gangam an gane ko kuma wannan shine kenan zai nufi magana da gangam shine ma'ana sallar shi ta lalace haramun ne amma mutumin da muka fada wadancan akan kuskure da duka wannan babu wani lahi babu wani haramci akan shi tunda dama ba da gangan bane fa'ida ta uku lalle magana a cikin sallah tare da cewa haramun ne yana lalata ita sallar suka ce li annan nahaya yaqtadi al-fasad domin hanin yana hukunta mi lalacewa fa'ida ta hudu kalmal qunut wanda aka ambata a cikin wannan ayar ai ma'anonin qunutun da yawa ne ko amma wace ake ni ana nihin yin shuru kuma wannan shine sahabbai suka fahimta kuma suka fahimci wannan daga annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su kuma da wannan aiki aka yi da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa'ida ta biyar lalle ma'anar da yasa aka haramta zance a cikin sallah wannan dalilin shine cewa ita sallah abace mai girma bawa yakan fuskantar ubangijin shi ne yana ganawa da shi to bai kamata ba kuma a ce mutum yana ganawa da Allah subhanahu wataala kuma ya kauda kai ya shagaltu da wani abu daban wanda ba wannan ganawan ba to idan zai shirkatu don abu to bari ya kammala in yaso sai kama wancan an gane ko to wannan shine wajahin da yasa aka haramta magana a cikin sallah fa'ida ta shidda wannan hadisin ahili wato ya nuna mana ko kuma ya hade mana tsakankanin abubuwa guda biyu annasikhu wal mansukh hukunci wanda aka shahi da wanda ya shahi an gane ko wanne ne hukunci wanda aka shahi yin magana cikin sallah shi da halaka ne to wanne hukunci ne ya shahi shi haramta magana cikin sallah kaga cikin hadisin an samu annasikhu wal mansukh na tayyib kenan insha Allah dai lokaci yake nan mun zo karshen wannan hadisin sai mu tsaya akan shi kenan sai mu tashi da hadisi na gaba babul ibradi fi zuhri min shiddati al-harb wanda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل يا أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين